This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da muryar Arewa. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suka so suna iya daddangula voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau 25 ga watan Yuni. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shiri. Amma kafin ku ji abinda shirin namu ya kunsa, ga Ibrahim da kanun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce daga yanzu gwamnatin Amurka ba za ta tuhumi iyalai Amurkawa da laifi ba idan suka nemi cimma jituwa da ƴan ta'adda masu sace mutane. An yanke hukuncin kisa a hukumance ga wanda ya kai harin bom din nan yayin gasar gudun fanfalekin birnin Boston, Dr. Sanaev. Gwamnatin jihar Alabama ta Amurka, wato gwamnan jihar Alabama na Amurka Robert Bentley ya bada umarnin a kauda tutar nan wadda ake mata ganin alamar fifikon bakar fata bisa wato farar fata bisa bakar fata ta yan gamayya ko confederate daga ginin majalisar dokokin jihar.
To madalla kanun labaran kenan. Bayan labaran za ku cewa har yanzu fasugunna bata kare ba a majalisar dattijan Najeriya, domin ko jami'ar APC ta aiko da sunayen wanda take so a zaba a sauran mukamai, amma kuma sanatocin cewa suke yi.
Jirin da aka saba yi tun daga farkon wannan demokradiyya, duk shugabanni na wannan majalisar dattawa ita jami'a mai rinjaye, wani lokaci takan ce to shikenan ga mukami kaza ya tafi wannan shiya kaza, mukami kaza ya tafi wannan shiya kaza, wani lokaci ba ta saba kinta.
Shi ma tsohon Sanata Nuhu Aliyu cewa yi ungulu da kan zabo da aka yi fa a majalisar dattijai akwai matsala.
A wuri na fa bai ba, domin ba za a yi angulu da kan zabo ba. Senate President dan APC, Deputy Senate President dan PDP, Senate Leader dan PDP, wanda ke history na Najeriya gaba daya ba taɓa yin haka.
To mutanen da rikicin Boko Haram ya rutsa da su sun ce suna jin tsoron fara aikin noma a gonakinsu, ko saboda me?
Ka san cewa wannan abun da tsoro ne, domin sun dadda sanakiyoyi cikin wayannan gonaki, kuma zaka in kana cikin ka shiga cikin gonan kamar zaka je ka gagawa, zaka je ka ga kasuwa ya rube wanda ba bi ne ba.
Sa'ilin nan Grace Alheri Abdulzat shigo mana da shirin ta na domin iyali, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya, masu azumi kuma an yi sukuri lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce daga yanzu gwamnatin Amurka ba za ta tuhumi iyalai Amurkawa da laifi ba idan suka nemi cimma jituwa da ƴan ta'adda masu sace mutane ko suka biya kuɗin fansa don kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su. Dole ne mu kyautata, a cewar Mr. Obama a jiya Laraba, yayin da yake bada umarnin yin garin bawul ga manufofin Amurka. Bayan sake nazarinsa na tsawon watanni 6, ya yi alkawarin cewa gwamnati za ta yi amfani da duk ikonta don ceto Amurkawa waɗanda aka yi garkuwa da su a ƙasashen waje. Wannan ya haɗa da kai, wato haɗa kai sosai da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su ɗin, kamar musayar bayanan sirri da ‘yan uwansu, da kuma aiki tare da ƙungiyoyi masu zaman kansu don a gano a kuma ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. Ko da yake Amurka na iya tattaunawa da masu sace mutane ko kuma masu shiga tsakani a madadinsu, shugaban na Amurka ya ce ba za a canza daɗaɗɗiyar ƙa'idar nan ta Amurka ba. Ina mai ƙara jaddada cewa gwamnatin Amurka ba za ta wato daidaita da ƙungiyoyin ta'adda da ke riƙe da Amurkawa ba, misali ta wajen biyan kuɗin fansa, a cewar shugaban na Amurka. Ya ƙara da cewa kuma na san wannan zai kasance wani abu da jama'a za su yi matuƙar muhawara a kai. Mawuyacin al'amari ne mai kuma so sarai, musamman ma ga iyalai, a cewar Obama. kungiyar rajin kare yan jaridar nan da ke birnin New York, Committee for to Protect Journalists a turanci, wadda kungiya ce mai wakiltar mutanen da yanayin aikin su ke sa su saurin fadawa hannun yan ta'adda, ta ce ta yi maraba da wannan sauyin. An yanke hukuncin kisa a hukumance ga wanda yayi kai harin bom din nan yayin gasar gudun fanfalakin birnin Boston zokar Sanayef, saboda mummunan harin nan na shekara ta 2013 wanda ya sanadin mutuwar mutane uku da kuma raunata wasu 264. Wani alkalin kotun tarayyar Amurka ya zartar da hukuncin kisa kan Sanayef a hukumance a jiya Laraba, kamar yadda kwamitin mutane 12 masu taimakawa alkali yanke hukunci ya bada shawarar a yi a watan jiya, da aka bashi damar yin magana a bainar jama'a kafin yanke hukuncin, sai Sanayef ya roki gafarar waɗanda abin ya rutsa da su. Na yi nadama da rayukan da na halakar, da wahalar da na janyo muku, da kuma barnar da nayi barna marar gyaruwa a ta bakin Sanayef dan shekaru 21 da haihuwa, wadda ita ce maganar sa ta farko a bainar jama'a cikin shekaru wato shekaru sama da 2 da suka gabata. Ya ƙara faɗa musu cewa ina muku addu'ar samun sauki da waraka. A jawabinta bayan yanke hukuncin, Attorney General din Shari'ar Amurka Loretta Lynch ta zargi Sanayef da aikata abinda ta kira ta'addanci na rashin imani da tausayi. Ta ce babu irin hukuncin da zai iya huce zukatan waɗanda aka kashe musu ƙaunatattun ƴan uwa, to amma hukuncin kisan ya dace da mummunan laifi irin wannan. Gwamnatin wato gwamnan jihar Alabama Robert Bentley ya bada umarnin a kauda tutar nan, wadda ake mata ganin alamar fifikon farar fata bisa bakar fata ta ƴan gamayya ko confederate daga ginin majalisar dokokin jihar a jiya Laraba, bayan kisan bakake tara da aka yi a makon jiya a jihar South Carolina ya sake tayar da takaddamar da ake yi kan wannan tuta mai alaka da yakin basasa. Bentley ya bayyana kasancewar tutar da abu mai dauki hankali daga muhimman al'amura. Ya ce sauke tutar kawai ne ya kamata a yi. Su ma ƴan majalisar dokokin jihar South Carolina za su yi muhawara kan batun kauda tutar daga harabar ginin gwamnati, bayan da gwamnar jihar Nikhil Hapley ta faɗa ranar Litinin cewa lokacin kawar da tutar ya yi. Gwamna Hadley ta ce a yayin da wasu da dama a jihar ke girmama tutar, wasu na ganinta a matsayin matunar irin kuntatawar da aka yi musu a baya. Matashin nan farar fata wanda ya bindige Amurkawa bakakin fata tara har lahira a wata majami'ar Charleston a jihar South Carolina a makon jiya, mai nuna bambancin launin fata ne da ya amsa sunansa, wanda aka dau hotonsa dauke da wannan tutar. Manyan kantuna da dama a Amurka, ciki har da CS da Walmart, sun ce za su daina sayar da duk wani abu mai nasaba da wannan tutar. A halin da ake ciki kuma, a jiya Laraba an yi gabatarwar ban girma a ginin majalisar jihar. Magawar ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗin, wanda fasto ne kuma ɗan majalisar dattawan jihar, mai suna Clement Pinckney, da keken Karusa dai aka kai gawar wurin. Mataimaki na biyu na shugaban kasar Burundi ya tsere daga kasar, ya kuma yi tir da yunkurin shugaba Pierre Nkurunziza na yin tazarci. Gabriel Rufyikiri ya gaya ma gidan talabijin ɗin Faransa na France 25 wato 24 jiya Laraba cewa yana adawa da abin da ya kira haramtaccen wa'adi na uku da shugaban ke nema. Mai baiwa shugaban shawara kan harkar jarida Willy Nyamitwe ya maida martani ta kafar sada zumunci ta Twitter da cewa waƙar da nake rairawa a zuciyata ita ce Allah ya raka taki gona. Ana kyautata zaton mataimakin na biyu na shugaban ƙasar Burundi na ƙasar Belgium. Fadar shugaban ƙasar ta gaya ma muryar Amurka cewa Rufyikiri ya kai ziyarar aiki ne tun 'yan kwanakin da suka gabata. Yunkurin Mr. Nkurunziza na sake tsayawa takara ya tayar da mummunar zanga-zanga a Bujumbura babban birnin ƙasar, wadda ta haifar da wani yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a watan jiya. Masu sukar wannan yunkurin sun ce ya saba ma tanajin kundin tsarin mulkin ƙasar na wa'adi biyu, da kuma yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen yakin basasa. To amma kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta Burundi ta ce shugaban na iya tsayawa takara.
To ma da labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga binnin tarayyar Najeriya inda har yanzu tsugunna bata kare ba game da batun zaben shugabannin majalisar dokokin kasar. Ga dai Nasir Adamu Kaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jam'iyyar APC mai rinjaye majalisun dokokin Najeriya ta ce biyo bayan sulhu musamman ma da ƴan majalisar dattawa ne ya sanya ta aika jerin sunaye da take so a ba wa sauran manyan mukamai a majalisar. Bincike da na gudanar ya nuna jam'iyyar tana so a naɗa sanata Amin Lawan a matsayin shugaban masu rinjaye, inda George Akume zai zama mataimaki, shi kuwa sanata Farfesa Shola Adeyeye mai tsawatawa, Habu Ibrahim mataimaki. Maima Labu ni shi ne sakataren jam'iyyar.
A jam'iyyance mun rubuta wa shi shugaban majalisar dattawa da kuma shugaban majalisar wakilai a matsayinsu na 'ya'yan jam'iyyar APC. Abinda muke bukata a gare su shi ne su bi umarnin jam'iyya, shi ne abinda yanzu jam'iyya take jira daga gare su. Caucuses na zones inda ake magana dukkansu 'ya'yan jam'iyya ne, wannan ba abin da ya sa dan wani jam'iyya cikin wannan magana. Abin da ya shafi jam'iyyar APC, jam'iyyar APC tana da hurumi akan abin da ya kamata a yi a majalisa, wanda suka gani za su yi masa jagoranci a wa'annan shiyoyin. Wannan shi ne abin da jam'iyya mun samu maslaha ne na sulhu, yadda majalisar tarayya din nan za ta tafi a dunkule. A tsammanin mu ba wanda zai fito a matsayin dan jam'iyyar APC yayi wa jam'iyyar nan terere.
In ba manta ba da tawanda ke mara baya ga Bukola Saraki, ina ganin da jam'iyyar ta ba su damar zabar waɗannan mukama a tsakanin su maimakon turo sunaye da zai zama kamar fifita wasu kan wasu. Ga ma abin da sanata Danjuma Goje ke cewa.
A dare da aka saba yi tun daga farkon wannan demokradiyya, duk shugabanni na wannan majalisar dattawa ita jam'iyya mai rinjaye wani lokaci takan ce to shikenan ga mukami kaza ya tafi wannan shiya kaza, mukami kaza ya tafi wannan shiya kaza, wani lokaci ma ba ta sa bakinta. Su senatoci su suke zama, in ga ba su mukami, misali yanzu mu jihar Arewa maso gabas, idan an ba mu mukami misali na shugaban masu rinjaye, to mu senatocin wannan jihar Arewa maso gabas mu za mu zanna a cikin mu ce to ga wannan shine shugabanmu. Shiya shiya da aka ba su sauran mukamai su ma karasi. A takaice abin da nake nufi shine su senatoci su suke zaben shugabannin su, ba a turo musu shugabannin su daga sama. To shi yasa abin ya daure mana kai, don saboda yanzu jam'iyyar mu tana kokari ta sake kuskure na biyu, tana neman ta turo mana shugabanni daga sama, kuma ka haka abin ba zai kyau ba.
Masanin harkokin shari'a barista mai nazara ya ce tun farko da tawanda suka zaɓi Bukola ba su saba wa tsarin mulki ba, sai dai rashin biyewa muradun jam'iyya.
Fuskar doka zaɓe an yi zaɓe kuma zaɓe ya yi daidai, waɗanda ba su nan to dama siyasa abu ne na kutungwela, abu ne na murɗe-murɗe, abu ne na yaya ka iya kiɗi ya ka iya rawa. Su waɗanda aka kada ko kuma suke ganin ba su suka ci zaɓe ba, su suka fi cancanta su ci zaɓe, to su ne suka kwanta ba su tashi suka yi aikinsu da ya kamata ba, har abu ya kai ga haka.
Shin majalisar za ta amince da saƙon uwar jam'iyyar ko dai za a maimaita tarihin baya ne? Yan majalisar dai saura kaɗan wasu su sha ta daga tsakanin masu goyon bayan wasiƙar jam'iyya da masu son a bari mai rabo ya ɗauka. Nasura da Maili Kamilar Amurka daga Abuja.
To wannan batu da ake a majalisar dattijai, wakilinmu na jihar Niger Mustapha Nasir Batsari ya tambayi tsohon sanata Nuhu Aliyu yadda yake kallon wannan ba da kalan. Shi ko ga abin da yake cewa.
To ni dai wannan yadda aka yi na Senate a wuri na fa bai ba, domin ba za a yi angulu da kan zabo ba. Senate President ɗan APC, Deputy Senate President ɗan PDP, Senate Leader ɗan PDP, wanda ke history na Najeriya gaba ɗaya ba taɓa yin haka ba. Ni dai wannan ya nuna min cewa APC ba su haɗa kai yadda ya kamata ba, domin da kamar APC sun haɗa kansu yadda ya kamata don haka bai faruwa. Ni kuma gani na tun da ke wannan abin bai taɓa faruwa ba, an yi shi ne da gangan, to akwai wani abin zai biyo baya.
Me tunaninka me zai biyo baya kake gani?
To in ba ya hankali ba, take-taken da nake gani in APC ba su haɗa kansu ba, PDP za ta musu yankan baya.
Kamar ya yake ne yankan baya?
Yankan baya shi ne a ta yanga da ake yi. A ta yanga da ake yi dole sai abinda PDP ke so za a yi.
Kama shi
saurara ka ji ne. Simple majority a Senate yana kawo ai doka yadda ake so, amma a ce wai an samu wani rashin jituwa da yake har za a hidda wani kaman deputy senate president, sai ka samu 2/3, in baka 2/3 baka yi wannan. To ko yadda ake a yanzu, APC suna da senators guda 50 da wani abu, 57. PDP suna da 40 da tara ne ko? To kaga ashe suna kan kunnan doki. Wanda zai iya raba gardaman nan shine shugaban kasa. Shugaban kasa yana iya aiki da kowa, yana iya taka tsantsan da yake duk duniya za ta gani cewa lalle shugaban kasa taka tsantsan yake. Tunda yake Senate President ya sami wannan shugabanci da ƙuri'an PDP shine ya samu shugabanci. To kaga ashe akwai wata kullalliya da bamu sani me za ta biyo ba.
To Allah kyauta, mutanen da rikicin Boko Haram ya rutsa da su kuma suka koma gidajen su kwanan nan sun ce suna son su yi noma amma suna jin tsoron shiga gonakin nasu. Ga da Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Cikin makonnin nan dai al'ummomi da dama ne ba suka samu komawa yankunan su da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram. To sai dai kuma da alamu waɗannan al'ummomi yanzu aka fana fama da matsaloli da dama, domin ko baya ga mahallan su da aka lalata da rashin asibitocin makarantu da kuma gadojin da aka dasawa na kiwi. Wata matsala da al'ummomin yankin ke fuskanta yanzu ita ce ta rashin abinci, yayin da wasu ma ke tsoron fara aikin gona duk da cewa damina na kankama.
Lillahi ana ruwa kuma ana noma, amma kasancewa wannan abun da tsoro ne, domin sun daddasa na kiwi cikin wayannan gonaki, kuma zaka in kana cikin ka shiga cikin gonan kamar zaka je ka gagawa, zaka je ka ga kasuwa ya rube wanda ba bi ne ba. Kuma irin wannan akwai hatsari
kamar mu manoman mijika madagali. To so muna tsoro don din mun je gona muna tadda abubuwa iri-iri kamar kasusuwan mutane gawaki suna zaune, kuma muna tsoro da kila akwai abin da aka binne mai yiwuwa irin bom ya tashi maganar rayukanmu.
To idan ba ku noma ba, wani matsala ku iya fuskanta?
To matsala kam dewa, domin sai gwamnati ta tashi sai domin zai yi rashin abinci, zai yi karanci, kuma din ba yi noman ba gashi mun dawo kuma ba abin da zamu ci, dole ne ya zamanto akwai karancin abinci, dole gwamnati ta saya.
Da yake karin haske wani masani a harkar noma Alhaji Musa Yakubu ya gargadin cewa
kaga kanakin baya akwai wani suna ta wajen maiha da sauran suna samu bom ya fashe wanda bi irin wanda aka yi abandon. To irin wannan abubuwan kuma da yawa jama'a da yawa suna tsoro, don lokaci kana tafiya cikin daji ka ga bindiga ka ga gawan da ta lalace, kuma lokaci ma ba tabbas cewa tsaron ya tabbata, kuna zaman ku sai ga sun bullo ta madagali an samu wannan matsala kwanakin nan da suka bullo ta wasu ƙauyuka suka halaka mutane. To akwai wannan zaman da har yanzu kuma dole ne zai shafi harkar noma.
To kuma idan ba a noma a wuraren ba me kake ganin ka iya faruwa?
A tun ba a noma ba dole ya shafi abinci, don wayannan yankunan sanannun wajaje ne ta harkar noma abinci, yawan mutanen wajen manoma ne, in ba a noma kaga dole a fuskanci matsalan yunwa.
A yanzu ma dai tuni fa batun ya kai ga kunnen ƴan majalisar tarayya, wanda yanzu ma haka ke neman gwamnati ta ɗau mataki. Kwanar ba da muka male shi ke wakiltar mazaban Michiga da Madagali a majalisar wakilai.
Shi ya sa jiya majalisar tarayya wato House of Representatives na special motion to government premise hukuma da suke yi wannan gadaje, kuma banda yana ɗin har yanzu a suke ba da umarni gwamnatin tarayya ta je ta yi yadda za ta yi ta kawo wasu. Kuma haka Abdulaziz, in ka ga da wahala mutane ne da kansu suke fito suna gyara gadaje nan.
To sai dai kuma ita ma sabuwar gwamnatin jihar Adamawa ta ma sha alwashin magance waɗannan matsaloli da al'ummomin ke fuskanta, kamar yadda gwamnan jihar Muhammadu Bindo Jibril ke cewa.
Mun zauna jiya mun yi mitin da shugaban ƙasa da wanda ma shi Lamido Adamawa shi ma yana cikin wannan mitin da muka yi. To don haka kamar yadda nace wannan gwamnati ne na talakawa, ku kyautata wa talakawa Adamawa domin haƙƙinku yana kanmu. Mun da kuka zaba ya kamata mu zama bayin talakawa ne, mu yi musu aiki, in mu yi muku aiki mu kuma Allah zai biya mu.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta gudiya, zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.
To Allah ya kyauta haka da shagala har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC kuma agogowa ce karfe 1 da minti 20 da daƙiƙa 25 na tsakatare ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka tonka hoiba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ƴan matan sakandaren Tibok suka cika shekara guda da watanni biyu a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da matakan da gwamnatin Muhammadu Buhari ta fara ɗauka na shawo kan ƙungiyar. Makon jiya mun yi alƙawarin bayyana muku abin da ya kawo cikas a yunkurin gurfanar da waɗannan mutane uku da suka yi wa Hauwa fyaɗe a jihar Plateau gaban kulliya. Sai dai a cikin makon da ya gabata batutuwa uku suka taso da shirin ya ga zai dace a taɓa su da dumudumansu, waɗanda suka haɗa da batun tasirin ma'aikatar harkokin mata da inda masu fafatukar ganin an ceto ƴan matan Chibok suka shiga bayan shuɗewar gwamnatin Goodluck Jonathan, da kuma batun miƙa sunan shugaban makarantar sakandaren Chibok Hajiya Kumbura da aka sace ƴan mata a ƙarƙashinta da gwamnan jihar Borno ya yi da shirin bata mukamin kwamishinan ilimi a jihar. To domin tattauna waɗannan batutuwa, yau ina tare da Hajiya Zainab Marshall da kuma Mrs. Master Tabgun, dukkan su masu fafatukar kare harkokin mata.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
Hajiya Hafsa ta fara da tsokaci kan tasirin ma'aikatar harkokin mata da ake raɗe-raɗin cewa yana yiwuwa a haɗe ta da wata ma'aikata.
Har matan na farko da ake yi, wato ba sa taɓuka komai, sai dai su raka ƙawaye biki Ingila ko Amerika ko za a yi celebrate in wani abu inda suka sa gaba su yi saboda su tara kuɗi a aljihunsu. To ni a ra'ayina, tun da yanzu an samu sabuwar gwamnati, kamata ya yi a samu mutanen ƙwarai a saka a cikin ministry ɗin nan, kar a toshe ta. Idan aka toshe ta, to an yi wa al'umma gaba ɗaya kenan, saboda idan duk harkoki na duniya idan mace ba ta bayan shi, kuma idan mace ba ta yi abin kirki ba a ciki, to zai shafi duka al'umma gaba ɗaya. Saboda haka ne ba na goyon bayan a rushe abin nan ɗin mata.
Yawa, to bari mu koma ga ita Mrs. Master Tabgun. Abubuwan da ya shafi harkokin mata, to sai ka ce wannan ma'aikatan matan ita ce ya kamata a ga ta yi gaba wurin yayatawa ko kuma neman sauyi game da al'amuran da suka shafi mata. Mun jima muna batun yawan fyaɗe da ake yi, amma sai dai ki samu waɗansu ƙananan ƙungiyoyi su ne suke ja gaba ko kuma suna tsayin daka domin ganin cewa an samu sauyi, amma ba ma'aikatan mata ba. To haka kuma batun ƴan matan Chibok ɗin, baki ji ma'aikatan mata ta ce ufan dangane da wannan batu ba.
To ni dai a ra'ayina ba zan so in yanka cewa ba sa komai ba. Kila dai ba sa yi daidai inda ni muke zaton, abinda mu muke zaton su yi ya kamata su yi. Sai dai kamar inda ita Hajiya ta faɗi ne, kin ga yawancin waɗannan abubuwan akwai ƙungiyoyi da yawa inda kika faɗa suna wannan gwagwarmayan. Amma ya kamata tunda wannan ma'aikata ita ce ma'aikatan mata da yara, ya kamata su ne su tsaya su fito su yi tsayin daka, ya kamata a ƙara ƙwazo. Amma domin a ce wai a sauke wannan ma'aikatan gabaki ɗaya, ban samani za a yi ma matan Najeriya adalci ba. Domin kamin wannan lokaci shekarun baya, mun san inda mata ba su da abin da Bature zai ce voice. Mata, we had no voice in government a lokacin da aka kafa wannan ma'aikatan mata ɗin. Tun da an riga an cimma burin dalilin da ya sa aka kafa wannan ma'aikatan. So ya kamata yanzu kuma mu tsaya mu duba ai abubuwan da suka shafe mu, meye suka fi shafe mu, meye ya fi mana zafi. Ya kamata wannan ma'aikatan ya fito ne yanzu a fara chanting program inda kika ce menene agenda, menene muke so mu as mata na Najeriya, me muke so mu yi yanzu. Ya kamata mu tsaya mu chanting meye kuma muke so, daga nan zuwa shekara biyar ko daga nan zuwa shekara goma me ya kamata kuma mu tabbata mun yi a madadin matan Najeriya.
To Hajiya, har yanzu dangane da batun sace ƴan matan Chibok din nan, a cikin makon nan abinda ake ta muhawara akai a dandalin sada zumunci shine batun bada sunan shugabar makarantar sakandaren Chibok da aka sace ƴan matan a hannunta da gwamnan jihar Borno yayi a matsayin wadda za a ba kwamishinan ilimi ta jihar, inda kusan dukan waɗanda suka yi sharhi akan lamarin suke cewa bai dace ba. Ina za a yinki dangane da wannan?
Na ce sai ɗan Najeriya halinmu ne wannan, ko kun yi laifi ba ma karɓar laifinmu, inda wata ƙasa ce lokacin da abubuwan nan suke ta faruwa da mutane da yawa sun yi rinzayi sun bar aikin su, musamman security da ita kanta principal ɗin makaranta. To a wajena ne a ra'ayina ba ta wannan mukami da aka yi za a dube shi da fuska biyu. Na farko dai, ko dai an ba ta wannan mukami saboda da akwai bakinta a cikin yadda aka sace ɗan matan, saboda haka aka ba ta wannan mukami, ko kuma shi wanda ya ba ta mukami yana so neman suna ne na kansa a ce ya yi gani ta ya ba matan nan mukami. Abin da ya kamata a yi ma sam kamata ya yi resign daga teaching profession, saboda a lokacin ta ne aka yi ɓarnar da ba a taɓa yi a Najeriya ba, inda aka ɗauki ƴaƴan mutane fiye da 200 aka ɗauke su a cikin manyan motoci aka fita da su aka tafi da su tana ne da take kamar yadda kwari suke ƙasa haka yaran ne suka ɓata. Saboda haka ina ba gwamnan shawara ne maza zai janye sunan matan nan, kuma ita ma ina kiranta in ta san darajar kanta da sarar darajar ƴaƴan da aka sace, to ta daina cice shi ta nemi wani aiki daban ta shirye shi, amma ba na koyarwa ba. Wannan shi ne ra'ayina.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Hafsat Marshall da kuma Mrs. Martha Tabgun, dukansu ƴan fafutukar kare haƙƙoƙin mata, sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayu muke.
To madalla, sai dai ba za mu samu daman kawo muku karatu daga Qur'ani mai girma ba sai a shirinmu na ƙarfe 8 in Allah ya nuna mana. Kafin mu ƙarƙare ga labarai, amma wannan karatu takaice.
To shugaban Amurka Barack Obama ya ce daga yanzu gwamnatin Amurka ba za ta tuhumi iyalai Amurkawa da laifi ba idan suka nemi cimma jituwa da ƴan ta'adda masu sace mutane ko suka biya kuɗin fansa don kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su. An yanke hukuncin kisa a hukumance ga wanda ya kai harin bom ɗin nan yayin gasar gudun fanfalakin birnin Boston Zokar Sanayef, saboda mummunan harin nan na shekara 2013 wanda ya sanadin mutuwar mutane uku da kuma raunata wasu 264. Mataimaki na biyu na shugaban ƙasar Burundi ya tsere daga ƙasar, ya kuma yitar da yunkurin shugaba Pierre Nkurunziza na yin tazarci. Shugaban Faransa François Hollande ya ce ya buga waya ma shugaban Amurka Barack Obama jiya Laraba don tattaunawa kan zargin cewa Amurka ta leko asirin shugabannin Faransa. Ya ce Obama ya sake jaddada alƙawarin tsaida duk wani aikin leƙen asiri tsakaninsu.
Roma da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirinmu a wannan zangon, amma kafin mu tashi bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga Ahmed Ibrahim na gidan Malam Alkali Kwantakurin da so mahaifinsa Malam Ibrahim wanda ya rasu shekaran jiya a garin Minna. Allah ya ji kansa da rahama. Haka shi ma ɗan Ladi Auna tsohon rajistaren FC Kwantakurin, muna mai ta'aziyyar rasuwar ɗiyarsa Ruqayyatu, Allah ya ji kanta da rahama. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Ibrahim ka almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da Chubahiro Dodone da injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya Malama Zainab, ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.